sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Saurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka saki dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 8 ga watan Mayu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji rahoto akan bikin ranar kafa kungiyar bada agajin Red Cross ta kasa da kasa da aka yi a jamhuriyar Niger. Muna kuma dauke da hirar da murya Amurka ta yi da Honorable Baffa Dan Agundi na Majalisar Dokokin Jihar Kano akan neman kirkirar ƙarin sarakuna hudu a jihar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu. Shin ya kuke ganin matakin na kirkirar ƙarin sarakunan yanka masu daraja ta daya da gwamnatin jihar Kano ta sanya wa hannu? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za ku mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce kasarsa zata dakata daga bin umarnin daina aikin iza sinadarin uranium da jirkitaccen ruwa, wanda ya wajaba kanta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na nuclear. Yau din nan Laraba, Rouhani ya ce tunda Amurka ta janye daga yarjejeniyar har ta kuma kakaba ma Iran takunkumin tattalin arziki, kuma gashi ma sauran kasashe da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ba za su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ba. A maimakon haka, sai suka yadda da matakan da Amurka ta dauka kan Iran na shafar fannonin mai da bankin Iran. Iran ba ta da wani zaɓin da ya wuce wannan. Ya ce ya ba su kwanaki 60 su canza al'amura saboda matakin da Iran za ta ɗauka nan gaba zai hada da ci gaba da iza sinadarin na uranium mataki na sama. Duk da haka, idan sauran ƙasashe suka yi aiki tare da Iran, Rouhani ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da bin doka. Wani harin bom na unar bakin wake da aka kai da safiyar yau dinnan Laraba a harabar wani masallaci a birni na biyu mafi girma a kasar Pakistan, wato Lahore, ya halaka mutane akalla 8 ya kuma raunata wasu 20. Ana kyautata zaton wata motar 'yan sanda da aka auna wa harin daura da ɗaya daga cikin kofofin masallacin. Jami'an 'yan sanda akalla 5 ne suka mutu a wannan harin, a cewar Arif Nawaz, babban jami'in 'yan sanda na lardin Punjab. Masallacin da sufaye wanda aka gina shi tun a karni na 11, wanda aka fi sani da sunan Data Dabbar, na ɗaya daga cikin mafiya girma da aka kuma fi ziyarta a ƙasar. An taɓa kai masa hari a baya, ciki har da harin bama-bamai a shekarar 2010, wanda ya kashe mutane 40, tun a lokacin ya kasance cikin kulawar 'yan sanda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga shekarar 1985 zuwa shekarar 1994, kamfanonin Donald Trump sun yi asarar dala Amurka sama da biliyan ɗaya. Al'amarin da ya sa Trump gabanin zabensa na shugaban ƙasa ya iya kauce ma biyan haraji na tsawon shekaru 8 daga adadin shekaru 10, bisa ga wani rahoton jaridar New York Times ta jiya Talata. Trump yakan bayyana kansa a matsayin ƙwararren ɗan kasuwa mai cin gashin kansa, kuma ƙwararren a harkokin kasuwanci. To amma yayi shekara da shekaru yana ta asarar kudade fiye da kowani mai biyan haraji a Amurka. A cewar jaridar The Times wadda bata yi amfani da ainihin bayanan takardun harajin sa ba, amma ta yi amfani da bayanan wani wanda ya ga takardun da ya shaida mata. A yau Laraba, ƴan ƙasar Afirka ta Kudu suka jira a layi a rumfunan zabe don kada ƙuri'unsu a zaben da ake yi a ƙasar, wanda ta yi shekara da shekaru cikin taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma yawancin hanci da rashawa. Wannan zaben gwaji ne ga jam'iyyar shugaban ƙasa Cyril Ramaphosa, wato jam'iyyar ANC wadda a baya ta yi matuƙar farin jini, wanda kuma ke mulkin Afirka ta Kudu tun daga lokacin da aƙidar wariyar launin fata ta zo ƙarshe shekaru 25 da suka gabata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da a yau 8 ga watan Mayu kasashen duniya ke bukukuwan tunawa da zagayowar ranar cika shekaru 160 da kafuwar kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ake kira Red Cross da Turanci, reshen kungiyar a jamhuriyar Niger ya gudanar da shagulgulan cika shekaru 55 da soma gudanar da nasu aikin a wannan kasar. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Farfajiyar makarantar firamare unguwar Cite da Fite birnin Yamai kenan, lokacin da kungiyar Croix Rouge ko kuma Red Cross ke bikin tunawa da ranar cika shekaru 55 da kafuwar reshen ta a jamhuriyar Niger, abinda ke zama wani lokacin bitar ayyukan agajin da kungiyar ta gudanar a wannan kasa, inji Usman Ibrahim, ma'aikacin agajin kungiyar Red Cross.
In kama akwai taimakon mutane wanda za a yi kamar suna cikin wani mugun yaki, wannan CICR hanya tace ta taiko donan duka aikukan da ke da kai na taimakon jama'a cikin wannan lokacin. Kamar yan akwai wani mugun hazo ko wani suruwa ko wani gobara, wani abu dai wanda ya kimanta da wani tashin hankali wanda ba shi ne, shine muke cewa FECR ita ke kula da wannan aiki, ita ke kula da wannan coordination din ta wannan activity din a wannan zamanin. An kuka dauki kungiyar Kurwaru ta Niger ko a cikin yaki ko a cikin wani menene ko ma a cikin lahiya laudu wanda ke cikin wani mugun hali, ya kamata Kurwaru Nigerian ta tantance shi.
Kodai ke kasashen duniya sun rata ba hannu akan yarjejeniyoyi masu kunshe da sharuɗan mutunta ƴancin ma'aikatan agaji a fagen fama, halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a yau a duniya na jefa ma'aikatan agaji cikin haɗarin rayuwa, kamar yadda abin yake a jamhuriyar Niger da makwabta. Alashi Alaguma shine mataimakin shugaban kungiyar Croix Rouge a wannan kasa.
Yara wanda masu aiki sa kai su wajen miliyan 120-130 su ne suke, amma ba a ciya da safiya zuwa marece ko cikin dare an tashi ba a kare ba lahiya, a ana samu akwai inda ake wasu ƴan ta'adda su zo su ɗauki motocinsu, wasu na ƴan kura suna cikin aikinsu a bisa aikinsu ana huda musu rai, wasu kuma na kiya ake ɗora musu bisa hanyoyin motocinsu. Wannan bai katse mana hanzari da abu ne na sa kai, kuma sai dai kurin abu ne wanda aka ce a sa kai, kuma ana roƙon Allah, Allah ƙara taimaka mana.
Fannin ilimi da kiwon lafiya na daga cikin fannoni na daban da kungiyar Croix Rouge ke tallafawa jama'a a kasashe masu tasowa, kamar yadda kungiyar ke ci gaba da kafa makarantun firamare a nan Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah gaida Sulaiman Muna Barma. To daga Niger yanzu kuma zamu je jihar Kano a Najeriya, inda a yau Laraba gwamnan jihar Abdullahi Ganduje ya amince da kudirin dokar da ƴan majalisar dokokin jihar suka sanya wa hannu. Honorable Bafadan Agundi, shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar ta Kano, yayi ƙarin bayani akan wannan matakin ga hira da Muhammad Ibrahim Kwari yayi da shi.
To kamar yanda kuka ji, bayan majalisa ta yi zamanta a yau ta zartar da dokar ƙarin masarautu guda hudu akan guda ɗaya da ake da ita a jihar Kano, wanda ya haɗar da Ƙaraye, Bichi, Rano da Gaya. waɗannan guda uku gaya rano ƙaraye dama suna nan soke su ake saboda wani dalili kuma yanzu aka sake dawo da su sai buci da aka girgire ta sabuwa wanda a cikin dokar muka tabbatar da cewa dynasty na Malam Dabo wato wanda suke sarautar Kano na Malam Dabo su ne za su ci gaba da yin sarauta a wannan masarauta ta buci haka kuma duba da al'amari na gado mun amince da cewa wanda yake sarki a bici idan Allah ya kaddara yana raye Allah ya karbi ran sarki wanda yake Kano zai iya nemar wannan sarauta ta Kano haka duk wani hakimi da ya samu kansa saboda an yi demarcation na kananan hukumomi zuwa waɗannan masarautu daban-daban su ma za su iya hakiman da suke wannan guri wanda suke ƴaƴan sarki ne sun gaji su yi sarki na Kano za su iya neman sarautar Kano
ina makomar sarkin bai a wannan fasali da kuka yi
to masarautu da aka yi wanda suka samu kansu a yankuna za su kasance a yankunan da suka sami kansu a matsayin masu nadin sarki a wannan yanki
ko za ka ƙara haske game da matsayin misali sarkin bai dangane da sabuwar sarauta da aka yi masarauta da aka yi a bici da kuma makomarsa a ta Kano
to kamar yadda aka yi jigawa duk wanda ya sami kansa inda ya samu haka aka yi zartar sanda aka yi jigawa kaga akwai hakimai na Kano da daban-daban da sauran sarautu da suka samu kansa a bangaren jigawa amma tunda wannan bangaren Kano ne wancan su tata aka yi amma tunda wannan bangare ne na Kano ita doka matsawar a cikin jiha take za a iya kallanta a yi mata kuskwalima a sake mata kuskwalima kullun zaka ga ana gyaran doka saboda duk abin da kai a matsayinka na dan adam zaka zo ka ga wata rana okay kaza yafi dacewa da kaza kaza yafi dacewa da kaza ko kuma kaza yazo zamani yazo ya taho da kaza dole ka gyara abin ya zama daidai da irin wannan al'amari
Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari to yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakin nan na kirkirar karin sarakunan yanka masu daraja ta 1 da gwamnatin jihar Kano ta yi amma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan wakar
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
kamar samu kira na farko daga Kaduna to malam balla muna jin ka
to gaskiya dai wannan abin da masarautar Kano da majalisa suka yi ba ta saboda siyasa ne kawai tsabashi wallahi siyasa ne kawai amma bai kamata masarautar mu ta yi shekara 3800 a zuwa yanzu a ci ai karkala ta saboda siyasa saboda gwamnati ya ga abubuwan da ke mai daidai da yake shiga saboda kamar da talakawa kasa tsakanin da Allah wannan abin da gwamnati tana kasance yi gaskiya yana launin tarihi a Najeriya gaba idan sarauta Kano sarauta ce mai tarihi shekarar 300 sannan wani a zo a katar ta lati saboda siyasa saboda ka zo mai wannan kanu kanu kawai ke yi in muji abin da muka ta ubangiji Allah san mutane kan azumin lahiya amma dai wannan siyasa ce.
To mun gode Bello Sokoto da ra'ayinka yanzu kuma zamu je can kudu Port Harcourt.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
To sunana Salisu Mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To mallam Salisu Mai Dabino muna jinka.
Sai dai aje sai a guri wallahi ban tawa da radio ban san abdan mawuyin da ake abin nan.
Muna son mu ji ra'ayinka ne akan matakin kirkirar karin sarakunan yanka masu daraja ta 1 da gwamnatin jihar Kano ta yi. Me zaka ce game da wannan?
To alhamdulillah in abin zai zama alheri ne Allah ya tabbatar da shi ya zama alheri ga jihar Kano. In kuma ba zai zama alheri bane Allah sare ya tabbatar musu. Abin da za a addu'a da zamu musu kenan.
To mun gode mallam Salisu Mai Dabino za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo ne radio da koda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo kana lafiya menene ra'ayinka?
Ah alhamdulillah ya sha.
Kasto Alhaji Musa Garo line ka ya goce amma ka sake kwatanta kiran mu. Muna nan dai har yanzu a Kaduna.
Hello?
Hello da wa muke magana daga Kaduna?
Kana magana da YY Gusau.
To YY Gusau muna jin ka.
Wallahi ina murna da samun ku na fi shekara da ban sami ku sai yau.
Na Allah sarki to mu ma mun yi murna da samun ka.
Wallahi
to wawa gusau ina ga kai ma layin ka ya goce yanzu kuma zamu je kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba din Sokoto Najeriya mai blouse kala kala daga nan kwara a Najeriya.
To mai blouse kala kala muna jin ka.
Eh to dangane da wannan mataki da musamman ma ƴan majalisar Kano suka doka na wannan masarautu to ba abin da ma zamu ce ille in dai haka shi ya zama ga alheri ga wannan jaha ta Kano da kuma Najeriya baki ɗaya to muna goyon bayan sa. Eh kuma muna fatar Allah ya sa wannan zai kawo ci gaba a Kano da kasa baki daya. Wannan ita ce gurin mata na gode biyoyi.
To mu ma mun gode mai blouse kala kala yanzu kuma zamu je Bauchi.
Hello?
Hello da wa muke magana daga Bauchi?
Ah kuna tare da Kabiru mai kaji ce lade ce abu na kungiyar zafukan karfe mun kunjina da shekarun hukumar kirfi.
To muna jin ka Kabiru mai kaji.
Eh gaskiya wannan Maurice ko ku ya dide magana kan ake ko
kace me ne
eh ana kuna magana akan magana Kano ne na magana
eh baccin Kano muke yi kwarai da gaske ni zaka ce game da wannan
magana kare ji eh wannan gaskiya wannan abin yayi kyau yadda ya kamata don jihar Kano babban jiha ce ko da ga maura kwaya goma kana jihar Kano yayi daidai da ita Kano gaskiya mu da goyen ba mutanen Najeriya a gara mata wannan ainihin masarauta din yana da kyau.
To mun gode mallam Kabiru mai kaji yanzu kuma zamu je Kano. Assalamu alaikum.
Ana alaikum salam. Magana daga Kano ne. Umar Safiyano daga Kano ne.
To muna jin ka Umar Safiyano.
Ni abin nake gane na goye ba amma majalisa ta kuskure guda daya idan ma jan sanda ta ba su ba fari ba. Saboda shi farin sanda a dace a hankali ai da jan sanda suka yi wannan kuma sai a samu wadannan suka zo su yi bashin din abin amma yin safarin sandan ne gani sun kuskure ana da ma jan sanda suka ba su daya amma alhamdulillah Allah ya wuce gaba Allah ya sa hakan shi ya fi alheri yaji majalisa Safiyano.
To mun gode Umar Safiyano da ra'ayinka zamu sake komawa Kaduna.
Hajjia Maryam Dauda barka da lasariya.
Barka ka dai mallam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka?
Lafiya lauya azumi kuma.
To da godiya.
To Hajjia Maryam Dauda game da siyasar Kano fa yau ba Allah da na saba wankewa zan wanke ba.
To
akan siyasar Kano magana ta gaskiya in gaskiya ta zo in muna tare da kai abin da bai dace ba za mu gaya ba. A kafan nan naku da sauran kafafe mun shaye ba mu gwamnatin gani ko mun ci a zabe ta amma wannan ba ni tare da su.
siyasa ne jumu-jumu mun ga sanda aka ji aka dinga yage wutan mai martaba kuma ina so in ba kana tarihin siyasa Kaduna haka makarfi da zai raba masarautu har yanzu ba mu samu kwanciyar hankali ya kamata majalisar nan zai sa siyasa shi abin da zai fitar da al'ummar Kano da masarautar Kano tarihin da sai shekara dubban ni suke a wannan martaban kansu sa siyasa suna iya sauka wata gwamnati kuma ta zo ta kara rushe inda suke so su kafa shawaran da muke ba su kenan da fatan za ku tashi lafiya
to mu ma mun gode mallam Martala daga Kaduna za ku ba sake komawa Bauchi Assalamu alaikum da muke magana daga Bauchi Malami ko malama ta Bauchi ko muna tare to ina ga layin ya goce daga Bauchi amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi muna so mu ji ne daga gare ku akan matakin kirkirar karin sarakunan yanka masu daraja ta 1 da gwamnatin jihar Kano ta yi sai a kira a bayyana mana ra'ayoyin to har yanzu dai muna nan a Bauchi
Alhamdulillah assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Bauchi
kuna tare da Haruna mai jarar radio a bisa kan iyakar garmar hukumar Shira jihar Bauchi
to muna jin ka Haruna mai jarar radio
wato alhamdulillah na ji maulidin da kuke a kayan maganar masarautar Kano da aka fofi gani
to ni za ka ce
to ni ana wa ra'ayin ai kamata yayi wato duk inda ka ware yaro ya kamata ka ware shi daga kara ya zama yana kasu da kai ba wai ka mai da shi ku zama daidai ba saboda haka abinda aka yi lalle siyasa ce ta shiga amma har ga Allah abin da suka yi ya kamata a ce an yi tunani a kayan sa ba wai cewa akai kokar ai ba amma kamata a ce an mai da su masu jasanda ba wai a mai da su masu farar sanda su zama ɗaya da su da masarautar Kano ba
to mun gode mallam Haruna mai gyaran rediyo yanzu kuma za mu je Gombe
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Gombe
kuna magana da Rabiu Abdullahi wanda aka fi sani da Algo a Kaltungo
to muna jan kamalan Rabiu
to gaskiya abunda gwamnatin jihar Kano ta yi akan harkar siyasa magana sarakunan nan suna son su tare fitina mai kyau ba wani abu ne harkar siyasa ta shiga ciki domin wata gwamnati in ta zo in ne da sarakunan nan wata siyasa gwamnati ta zo ita ma za ta iya cirewa inda za a kawo
rikici to mallam Rabu Abdullahi kenan daga Gombe mun gode gare ku masu sauraron mu da kuma waɗanda suka kira suka bayyana mana ra'ayoyi sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4 saura minti wato karfe 4 da minti 52 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
da labarin karawar jiya a gasar cin kofin turai tsakanin Liverpool da Barcelona za mu soma labarin wasannin na yau a wannan karawa dai Liverpool ta yi abinda da farko ake jin ba zai yu ba Bayern ba sa makon jiya ta lallasa ta da ci 3 da nema amma a bisa dagewa da aniya Liverpool ta baiwa maraɗa kunya inda ta lallasa Barcelona da ci 4 da nema kamar ƙarya amma gaskiya ce yanzu ga yadda Liverpool ta zira ƙwallayen ta a raga da kuma yadda wasu masu sha'awar kallon su kaga wannan nasarar
sunana Abdulmal ni su basa Liverpool na ji dadi sosai wallahi
ni sunana Zakari magoyin bayan Liverpool ni ina da imani kamar Liverpool da su ci ma ci ni cikin imani na ma na san sun ci ma mafi ga haka a kwarar na ji dadi ai jiya da murna na yi kwana ban taba jin murna haka kamar na jiya ba
sunana Nabil ni supporter Manchester ne jiya wasan ya bar na yi murna sosai saboda ni ba expect Liverpool ya ci kudu ba amma da aka fara wasan ni da karshe na yanka masu yi nasara sa nasaran da suka yi kuma shi kara mini wani kwazo kaman nan gaba su yi nasara su yi aiki.
Tsohon chairman kwamitin manajojin hukumar kwallon kafar kasar Ghana George Jeffrey ya gargadi mai horar da Black Stars wasa ko sai afiya yayi ta maza wurin zaben na ƴan wasan da suka zaku don cin kofi na Afirka na ƙasa da ƙasa na shekarar 2019 wanda rabon Ghana da ta ci tun a 1982 game da abinda George Jeffrey ya ce ne ƴan wasan da za a zaba zai yi tasiri ga nasarar Ghana a gasar ta bana. Kociyar Black Queens Mercy Kwakultego ta ce ƴan wasan ta sun shirya wurin kare kambinsu na Waffle Zone B-Cup na ƙasa da ƙasa a Ivory Coast tun a ranar Litini ne ƴan wasan na Ghana sun ka isa birnin Abidjan kuma tuni sun soma atisayi a Champro Sports Stadium. Lashi wasan farko na gasar ya ɗibiya wa ƙasar Ghana wani irin nauyi. Tego ta ke faɗawa ƴan jarida. Shahararren tsohon ɗan wasan Ghana wadda kuma yanzu mai koyar da wasa ne Mohamed Polo ya ce House of Oak ta tabbatar da cigaba da kokarin da take yi yanzu a gasa na musamman na hukumar kwallon kafar Ghana. Tsohon kociyar na House of Oak ya bukaci su cigaba da wasa yanda sun kai da Wafa FC a ranar Lahadi inda suka lallasa ta da ci 4 da nema. Da wannan labari na House of Oak muka so karshen labarin wasannin Redwanul Lamuk tare ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadan.
Sunana Abubakar Waziri daga Bauchi. Wato azumi yana da tasiri a rayuwar dukkan wani ɗan musulmi baligi mai hankali wanda yana cikin rukunin musulunci da aka shaɗa a kan kowane musulmi. Idan ka duba lokacin da aka ce maka azumi ya zo za ka ga mutane an koma ga Ubangiji yawan karatun Qur'ani ziyarce-ziyarce kyauta sadaka kama ga ɗabi'un jama'a ma da harkar lasu ta yau da kullum za ka ta canza. To azumi yana da tasiri sosai a harkar mutane. Likitoci da dama sun bayyana cewa azumi yana taimakawa wajen ƙara ƙarfin garkuwar jiki baya ga wasu cututtuka da daka kan ɗan yau saboda ciye-ciye da kake yi kake lafta ma jikinka da cikinka. Azumi yakan magance irin abubuwa a likitance ma akwai wannan balantana kuma a zahiri ma kana ji a jikinka.
To mun gode yanzu kuma ga labarai amma wannan kara a takaice. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce kasarsa zata dakata daga bin umarnin daina aikin iza sinadarin uranium da jirkitaccen ruwa wanda ya wajaba kanta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na nukiliya. Yau din nan Laraba Rouhani ya ce tunda Amurka ta janye daga yarjejeniyar har ta kuma kakaba ma Iran takunkumin tattalin arziki kuma gashi ma sauran kasashe za su rattaba hannu kan yarjejeniyar ba su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ba. Maimakon haka ma sai suka yadda matakin da Amurka ta dauka kan Iran na shafar fannonin mai da bankinta. Wani harin bam na kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau din nan Laraba a harabar wani masallaci a birni na biyu mafi girma a kasar Pakistan wato Lahore ya halaka mutane akalla 8 ya kuma raunata 20. Daga shekarar 1985 zuwa 1994 kamfanonin Donald Trump sun yi asarar dalar Amurka sama da biliyan 1, al'amarin da ya sa Trump gabanin zamansa shugaban ƙasa ya iya kaucewa biyan haraji. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyarmu Mr. Robert, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.